أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى دينونا منا وأن اللوك تشيمي البركة يومنا تقوس قوات رمضان هجرانا أن محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوى مدينة shekara 1443 wanda ya daidai da tara ga watan Afar shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin littafin Maulana Shaikhul Islami wa Sa'adatul Anam Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu an. A karatunmu da ya gabata muna tattaunawa a cikin baiti da Maulana Shaikhul Islami wa Sa'adatul Anam yake ga mana cewa tariqu mahadul fadli war ridwani usisa bis sunnati wal furqani wa lazimu lazama zid tariqi bizayana lir ribha bit tahqiqi falasta fi akhdhi tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tuslihu. Wannan baitika akan zo muka tattauna a karatun da ya gabata, wanda baitin na ƙarshe yana ga mana cewa ba daga karban dariƙa ne zaka samu rabauta ba, ba daga karban dariƙa ne zaka samu abin da ake nema ba, illa idza kunta dawaman, sai dai ka dawoma a cikin wannan aikin, kana aikatawa baka daina ba, to sai ka samu tsira, sai ka samu rabo, sai ka shiga cikin bayin Allah salihai, wanda kamar yadda muka karanta cewa har annabawan Allah suna roƙon Allah ya sa su a cikin bayin Allah salihai din nan. To saboda haka dawoma a cikin aikinka shi zai jawo ka samu wannan. Daga nan sai Shaikhul Islam wa Sa'adatul Anam Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu ya ci gaba da gaya mana cewa mukammilan shurutuhul muqarrara mukabidan adabahu mu'tabara. Yace mukammilan shurutahu, wato ya zama kana cika sharuɗan tijaniyar nan da kake ciki, tabbatattun sharuɗa, to ya zama kana cika su. Sannan mukabidan adabahu, ya zama kana gogayya da ladabobin da aka saka a ciki, mu'tabara, wanda su ma abubuwan lura ne waɗannan laduba din. To wannan baiti Shaikhul Islam ya ce mana mukammilan shurutahul muqarrara, ka cika dukkan sharuɗan da aka sanya, tabbatattun sharuɗa a cikin wannan dariƙa ta shewa mutijani radiyallahu an. To malamai suka ce mana musamman shi wannan malamin da muke duba sharhin sa mai lubbul lubbi ya kakkasa yanda sharadin yake, ya sharuɗan tijaniya suke. Yace sharadi shine abin da zai cika abin da mutum yake yi na maganan wuridin sa, wanda rashin wannan sharuɗan za su iya dawowa, za su iya jawowa ya zama abin da yake din an rasa shi. Yace sharadin nan ya kasa shi kashi biyu. Akwai shurudu kamaliya, sharuɗa ne wanda za su jawo ka samu kamala a cikin dariga. Akwai kuma wa shurudu wujudiyya, akwai sharuɗan da kuma su ne sharuɗa na samun kanka ka zama ɗan dariga. To akwai shurudu kamalin, akwai kuma ana cewa shurudu sihatin na inganci, wanda za a ce waɗannan sharuɗa ɗin in ka riƙe su ya inganta kai ba tijani ne, amma ba dole bane ya zama ka zama cikakke kamar yadda shehu ya ce mukammilan ɗin ka zama cikakke. To kamar yadda muka sani kullum ana faɗan sharaɗi in za a ba mutum sharuɗa wanda su ne na siha ɗin kenan, na inganci, za a ce maka in an shiga ba a fita, ba a haɗawa da wata ɗariƙa, ba a ziyarar wasu waliyai wanda suke cikin ɗariƙa, sannan za a yi biyayya wa iyaye, jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a, ba a shan taba, ina ga waɗannan sune aka fi faɗa, sune za a gaya maka. To waɗannan in an baka sharadin nan ka yarda da shi shikenan, ka kabi dariƙa kenan. Amma ba ka karbi, ana neman ka je ka binciki sauran sharuɗan, tabbatattun sharuɗan da aka faɗa nan ka iya cika su gaba ɗaya, ba ka dogara iya waɗannan ba. Duk da su ma sharuɗa din, tunda ya gaya mana tun a baya komai ususa bi sunnati wal furqani ne, to ko sharadin ne shi ma yana nan, da aka ce an shiga ba a fita, kaga sharadi ne da shi Tijani ya sanya. Idan za ka ɗauki nuzuri tsakaninka da Allah, za ka bauta masa, to ba a so ka fara ka watsar, saboda haka sai ya sa sharadi ya ce to wannan bautan Allah da za ka yi, kamar yadda muka karanta jiya hadisin da yake cewa kullu al'amali adumuha wa in qalla, to in za ka yi to ba maganan bari, kawai in kai shiga ka shiga ka shiga, ba maganan fita. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, suna cika wato alƙawarin da suka yi, bakacin da suka dauka. To in ka dauki bakace, wannan bakace ne zaka dauka, ba dole bane, amma ka dauka ka mai da shi dole akan ka, to ba zaka bari ba, har duniya ta tashi ba zaka daina yi ba. Kuma a cikin haka an samu sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As, shi ya riga ma mai fi nasa musulunta Amr ibn al-As din, da musulunta sai kullun kawai azumi yake, kullun yana azumi, kullun yana kiyamul layli, aikinsa kenan. Sai matarsa ta zo ta samu mahaifinsa ta ce, shi fa wannan ɗan nawa madalla da irin wannan mijin, ai wannan mijin nawa madalla da irinsa, in ban da kiyamun laili ba da azumi ba abin da yake yi. Ta kawo ƙaransa. To aka gwaje Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ai haka ake so, mai kiyamun laili kullum mai azumi da rana ai irinsa ake so. Sai wani ya ce, ya Rasulullah, ƙara take yi fa, ya Rasulullah, ƙara take yi, ba wai yabo take yi ba, tana ƙaransa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, ya zo ya ce, kai ne na ji labarin kai kullum azumi kake ba za ka sha ruwa ba, kai ne na ji labarin cewa kai kullum ƙiyamul layli kake ba za ka yi bacci ba. Ya ce, haka ne ya Rasulullah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ba haka za ka yi ba, ba haka za ka yi ba, kai azumi ka sha ruwa, kai kiyamun layli kai bacci ka sadu da iyalinka. To ana yana magana shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa haka, zaka ce, ya Rasulullah, zan yi fiye da haka, zan yi fiye da haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, to ba zai yi ba, azumin da yafi alkhairi shine azumin Annabi Dawud alaihi salam, ya sha ruwa yau ya azumi gobe. Yace, ya Rasulullah, zan yi fiye da haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, babu da yafi fiye da haka, sannan kai kiyamul layli kai bacci ka kula iyalinka. Shikenan sai ya dauki wannan sharadin aka bashi. Kowane musulmi an ce ya zama haka, yau in yi azumi gobe ya sha, kaga ba haka bane. Kowane musulmi an ce ya kiyamul layli, ba haka bane. Amma shi Abdullah ibn Abdul As sai ya dauki wannan sharadin a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin, kamar yadda muka karanta je irin yanda sahabbai suke daukan, suke karban dariƙan su a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai ya karba, da ya karba ya zo ya tsufa, ya tsufa ba zai yi azumin nan ba. Amma saboda in an shiga ba a fita ne, in an shiga ba a fita, ya tsufa ba zai yi azumin ba a lokacin, sai ya kwana 15 yana cin abinci. Sai ya samu ƙarfi, sai ya kwana 15 yana azumi. Ya ce, ya laitani akaztu ruksata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce, da man na karbi rangumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani lokacin da ya ce na bari kwana 2 ne azumi, kwana 2 ne sha, amma na ƙi a lokacin. Kuma abin shi ne, tun da ya riga ya karbi, ya yi sharadi da Annabi akan haka, to ba zai yi daina ba, sai ya zauna akan haka. To saboda haka malamai suka ce, kaga anan ana gwada maka duk abin da ka karba aka yi sharadi da shi, ka karbi dariƙa, to ba maganan bari, duk halin da ka bada ciki sai ka yi, ba za ka daina ba, saboda kariya kai alkawari akan haka. Shi yanzu yana jin kunya a ce ya je lahira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, yaya alkawarin da ka dauka wuri na? Ya ce, a ai na kasa, ba zai yi wannan ba. To saboda haka in ka karba wajen Shehu Tijani, ka karba wajen Annabi dai sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka kaga ba za ka je lahira kuma ka kunyata ka ce, a ai na bari ba. Shi yasa ka ce an shiga ba a fita. Sannan ba a hada da wata dariƙa, dariƙan wulirai guda 313 ne, kamar yadda muka faɗa. To amma ba zai yi ka dauko wannan waliyin ka ce tarbiyan ka dauko wannan ma ka ce tarbiyan ka saboda ka zaka tsaya akan guda daya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shari'ar sa sai ta soke dukkan shari'o'i duk wanda yace ya yarda annabawa duka amma bai yarda bai yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi kaga babu kenan hakin sa bai yi ba to saboda haka su kuma nasu na waliyai tunda waliyai ne su zaka yi yin da wani waliyi amma in ka karbi na wannan waliyi to ba za ka halada na wancan ba sai ka zauna a wannan gidan ba sai ka shiga wani gida ba sannan ba a ziyarar wasu waliyan sai wanda suke cikin dariƙa wannan shi ma malamai suka ce ana gaya maka ziyaratu imdadin ne ka je ka da sunan zaka nemi madadi a wajensa ne ba za ka je ba madadi ya ƙara ka a cikin tafiya cikin Allahnka a cikin tafiya cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka wasu abubuwan da zaka sake samu ka samu taraki ka ƙara sama to shine ba za ka je ba amma in dai ziyara ne na yantaka haka shi musulmi ne kai musulmi ne ka je ku gaisa ku yi wasa ku yi dariya wannan kam tijaniya ba ta hana wannan ba wanda ta hana shi ne neman madadi ba za ka je ka nemi wani madadi a wajensa ba komai yana na a cikin gidanku za ka samu har zuwa inda mutum yake so ya kai sannan za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a lazimin safe da yamma yin biyayya wa iyaye da aka fada duka suna nan to zai kawo mana su a nan din ba ya ƙara mana bayanin yaya abin yake sannan ba a shan taba kamar yadda aka sani shamati jani radiyallahu anhu da ya zo ya gani ya ce taban nan ba za a sha ba shehu yana gaya mana radiyallahu anhu wani mushafi usman bocci lahani ya ce mana in ka je gidan mai za ka ga kowane gidan mai a rubuta no smoking no smoking ya ce saboda a nuna maka ramin shehu tijani ba a ce no neman mata no luwaɗi no sata no waye ba sai aka ce maka no smoking kawai da yadda ka shiga ya ce ko jirgin sama ka shiga ka za ka gani ka ga rubuta maka no smoking saboda a nuna maka ramin shehu tijani radiyallahu anhu to saboda haka ba tijani ba zai shi da ake so ya gyara zuciyarsa ba zai ɗiban hayaki yana zubawa a cikin huhun nasa ba ana so ya gyara zuciyarsa ne saboda haka ba zai sha taba ma balle wani abu da zai je kusa da ita to malam da ya ce mana a sharuɗan akwai sharuɗa na kamala wanda su ne in ka cika su ka zama cikakken batijani waɗannan wanda muka yi daga yanzu nasihatin ne na inganci ne in an baka ka karɓa akan haka kana yi to shikenan ka ɗan shiga amma baka yi sai inda ake so ba ya ce shuruɗi kamalin ɗin ma ya ce sun kasu kashi biyu nau'i biyu ne akwai ma ya ta'allaku bil mubayi'i ala tariqati nafsihi akwai sharuɗan da suka rataya da mutumin da ya baka dariƙa shehinka wanda ya baka dariƙa akwai sharuɗan da suka rataya da shi sannan wa ma ya ta'allaku bil awrad akwai sharuɗan da kuma suka rataya da wuridin da kake yi na dariƙa akwai sharuɗa akan sa su ma da suka rataya da shi yace wallazi ya ta'allaku bil mubayi nafsuhu yatamassalu fi ma yali sharuɗan da suka rataya da wanda ya karbi mubaya'a wato wanda kaje ka karbi mubaya'a a wajensa ya baka dariga yace zai maka misalin su kamar haka yace na farko an yi taron muqaddiman taqiyan muqaddamin da zaka je karbi tijani a hannunsa ya kasance muqaddami ne mai jin tsoron Allah shi kansa sannan man yaqi nafsuhu min wuqu'i fi ghadabillahi wa saqtihi wanda ya kasance jin tsoron Allahnsa ya kai yana jin tsoron Allah yana ture zuciyarsa ba zai fada cikin fushin Allah ba ko kuma abin da zai sa Allah ya fushi da shi ba sannan muqaddamin da zai baka tijaniya ya zama ya guji dukkan abubuwan da aka ce haramun ne baya kusa da su a shari'ance sannan ya guji tozartarwa ba zai yadda a tozarta shi ba zai tozartar da kansa ba sannan ya guji wuraren neman kaskanci mawadi'ud dhil wuraren da na kaskanci ne to in muqaddamin da zaka tijaniya to ba a so ya zama yana zuwa wurin kaskanci kuma ya zama shine muqaddamin da zaka yi tijaniya a hannunsa sannan ya kasance yana umurni da kyakkyawan aiki yana kwatantawa a cikin aqidarsa da riya a cikin zuciyarsa sannan kuma a cikin sulukinsa duk abin da yake yi a fili a zahiri kowa yana ganin yana yin abun yadda ya dace yace saboda shi muqaddamin nan da zai baka tijaniya zai kasance abun koyi ne a gare ka da kuma dukkan sauran mutane shine zai fuskantar da kai zuwa wajen Allah. To in shi bai gyaru ba ya za ya bun ya yi kenan. Kaga in ba shi da in bai gyaru ba to ba zai yi ba. Ba za a samu abin da ake nema ba. Yace muridi ba zai zama muridi ba idan dai muqaddamin da zai kaddamar da shi ya bashi tijaniya ya sabawa ya saba baya sabawa son zuciyarsa. Yace wahal liman yukhalifu alhudud wala yafi alukhud wa yanwa fi ma bi aidi alkhalaiqi min at-ta'a. Yace mutumin da ya kasance yana sabawa iyakokin Allah baya cika alkawarori da Allah ya dora, sannan yana kwadayin abin da yake hannun mutane, wannan za masa biyayya? Yace wace biyayya za masa? Yace la wallahi, yace kwata kwata ba za masa biyayya ba. Yace a gare ka kai da kake so ka zama muridi ka nemi muqaddami wanda ya kasance zai masani ne alimin, duk da zamu yi so maganan yaya qualities din muqaddamin yake a gaba, ya kasance masani ne, sannan afifan mai kamewa ne, ba mai roƙo ba, yana ta roƙon mutane ba, shine shi ka kuma kullu roƙo yake, ya tambayi wannan ya tambayi wancan ya tambayi wancan, to ba za a samu abin da ake nema ba a wajensa in ya zama da irin wannan halin. Sannan yana da cikakken hankali, sannan ya kasance mai nasiha, sannan la yakhafu fillahi, baya tsoro a cikin Allah. Duk abin da aka ce na Allah ne to ba za a ce zai yi baya ba, baya tsoron kowa sai Allah. Sannan baya tsoro wala fi tadbiqi shara'ihi lil mutala'imin, wajen tabbatar da shari'o'in Allah baya tsoron zargin mai zargi ya zarge shi. Da karkali Sheikh radiyallahu an yace mulamu Shawati Jani yace li ya'lamu al muqaddim annahu qudwatun hasana li jami'i man fi baldatihi min al ikwani. Muqaddami fa yasa a ransa cewar shi wani abun koyi ne kyakkyawa da za a na koyi da shi a cikin dukkan mutanen garin da suke yake ciki, ya zama kowa zai na koyi da shi ne, saboda shi yanzu a cikin tijaniya har ya kai matsayin muqaddami, ya zama halayensa za a na gani ana kwaikwayonsa. To saboda sharuɗan nan su tabbata, yace ma to wannan shine na farko da zai sa dariƙan ka yi kyau, ka nemi muqaddami da yake da waɗannan abubuwa da aka lissafa, ka miƙa masa hannunka ya baka dariƙa. Bayan nan yace sharaɗi ko kuma wato sharaɗi na kamala da ake so mutijani yayi ya kasance, yace ya kasance an yi hafi da ala salawati da kams, yana kiyaye salloli guda biyar ɗin nan, wannan shi ma cikin shuruɗi kamalin ne, kana kiyaye salloli guda biyar kana yin su yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su, da daidaito da nitsuwa da kawo kowane rukuni a yadda yake, yace musamman ma wajen yin ruku'u da sujjada, saboda anan ne sirrin munajatin yake da Allah, nan ne wajen sirrin munajati. Wasjud waqtarib, ko kai sujjada ka mazo kusa. To yace a cikin haka kai saliki wanda ka karbi dariga, ya zama kana cikawa kana kawo sallah yadda take. Yace sannan batija ne kuma dole in yayi ruku'u ko yayi sujjada ya samu tasbihi guda uku a ciki, yayi tasbihi guda uku akalla a cikin ruku'unsa ko sujjadansa. Yace kale Sheikh radiyallahu an yace mulamu Shawati Jani yace wa haqiqatu dumaninatu fi shar'i adamul ittirab was sukun. Yace haƙiƙanin nitsuwa da ake faɗa a cikin sallah, da aka ce ka nitsu, shine kar a samu jirkici a wajenka da rashin nitsuwa, kar wani abu ya zo ya jirkita ka, kai da ka kai wani matsayi kana sallah a matsayinka na mutijani, in ka zama wato dan faila zaka ma gane cewa ba kai kake sallan ba, kaga ai ba za ka yi wasa ba wannan lokacin. Cinda almusalli yunaji rabbahu, zaka gane waye almusallin, ka san ba kai bane mai sallah, kai kai ba kai saka yi ba, me za ka yi, zaka gane waye yake sallah. To dadin munajatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah nan, shi zaka na tunawa lokacin da kake sallah, kuma karatu ne a cikin me yawa a cikin sallan nan in za a warware. Shi yasa sahabbai sallallahu alaihi wasallam in sun shiga sai mutum ma ya manta ina yake, ba zai dawo ba sai ya idar, ba zai dawo ba sai ya idar. saboda wannan abin duniya na cikin kwakwalwarsu sun san da shi to kai ma haka ake so ka zama to shi wata jani ce dole ka yi tasbihin cikin ruku'un nan ba kawai kana sunkuyawa ka daga kawai ka yi ruku'u ko kuma sujjada ba sannan yace a bayan nan kai in kai sallar nan mai inganci fa nan ne Allah zai karbe ta in ba kai mai inganci ba za a nannade ta ne kamar yadda ake nannade tsofin tufafi a nannade ta wurga maka ita kana idan da ita za a wurga maka ita ba za a karbe ta ba to dalilin haka cikin sharuda na kamala na tijaniya dole mutum ya kiyaye sallolin sa da yake guda biyar din nan ya kiyaye su ya kawo su akan lokaci sannan ba tijani ba zai salla shi dai ba a cikin jami'i zai wannan shurudi kamalin ne wato kuma wannan shurudi kamalin da muke lissafawa yanzu a zaman shi a tijani ba zai baka mafa sai ka cika su tukunna baka tijani in ba za ka iya cika su ba to ka je ka kai kokarin gyara su tukunna sai ka gama da wannan sai ka dawo sai ayi maganan a baka dariga to saboda haka ba tijani dole jami'i zai yi in ba uzuri mai karfi da zai hana shi zuwa wannan jami'in ba sannan yace yana cikin sharadi Allah yaghfil anit tahajjud walau birkataini cikin sharuda na kamala na tijaniya ba tijani ba zai gafala da barin tahajjudi ba qiyamul layli dole zai yi qiyamul layli ko da raka'a biyu ne walau birkataini ko raka'a biyu ne dai ya tashi yayi su ya ci gaba da baccin sa ya karanta abin da ya samu daga cikin alqur'ani mai girma yace duk wanda yau baya washe tijani wai ai hanya ne ya kama na zuwa aljanna to qiyamul layli kuma shine hanyar zuwa aljanna tashi cikin dare kai nafila shine hanyar zuwa aljanna shi yasa Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abdullah bin Salam annabi sallallahu alaihi wasallama anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ayyuhan nas afshu salam wa atimu ta'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ku mutane ku watsa sallama tsakanin junanku ku ciyar da abinci sannan ku yi sallah da daddare mutane suna bacci tarkul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin abinci dalilin haka shawa mutu jani dallahu an yace to in dai ka karbi tijaniya to kai ka tashi ko da raka'a biyu ne da kananan ayoyi ka tashi kai nafila kafin ka ci gaba sannan a ciki akwai wani hadisin har yanzu na Annabi sallallahu alaihi wasallama da Imam Ahmad da Abu Dawud suka fidda shi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man istayqadha min al-layli wa ayqadha imra'atuhu fa salla ya raka'ataini jami'an kataba min az-zakirin Allah kaseeran waz-zakirat wanda ya tashi da daddare ya tada iyalinsa suka yi sallah raka'a biyu a jami'i suka yi jami'i raka'a biyu kawai Allah zai sa a rubuta su cikin masu ambaton Allah da yawa maza da mata to saboda haka ba za ka samu kamalan cewar a ci an cewa zakin Allah ka sanya zakiratin ana karanta sai ce mu ne yan tijaniya to in baka qiyamul layli to kafi take nan kafi da ciki saboda haka ana nufin za a rubuta ka cikin zakin Allah ka sanya zakirati amma in kana qiyamul layli amma in baka yi fa to sai a hankali baka samu kamala ba sannan wani hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito har yanzu daga Abi Umamata an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala alaikum bi qiyamul layl fa innahu da'abu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ithm yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace alaikum bi qiyamul layl na hore ku da qiyamul layl ku tashi da daddare ku yi nafila fa innahu da abu salihin wannan wata al'ada ce wata dabi'a ce ta bayin Allah salihai to in ka shiga da dinga kai kana so kai koyi da salihan bayin Allah ne ko to saboda haka cin da an kaya maka cewar gidan salihi ne da nan ne gidan tijaniya nan ne gidan ɗan dariƙa ko tunda an ce wa mu'minu billahi wa rasuluhu fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin to salihin din nan su ne to saboda haka wannan al'adan su ne dabi'ar su ne yin qiyamul layli to kai ma in kana so ka shiga cikin salihin sai ka tashi kai kiyamul layli, kuma zai ja maka kusanci da Allah, zai sa a kankare maka zunubanka, sannan zai hana ka aikata laifuka. To saboda haka dai a cikin shurutu kamalin sharuda na cikan batijjani shine yana yin kiyamul layli idan dare yayi ko da raka'a biyu ne. Sannan har yanzu a cikin sharuda na kamala na tijaniya, ba a so batijjani ya kasa ya gagara yin rawatibul fara'id, nafilfili da ake yin su kafin kowane sallah ko bayan kowane sallah. In kai batijjani ne to ana so ka nayi waɗannan, wato ma'ana kai nafila kafin ayi azhar, kai nafila raka'a biyu, bayan azhar kai nafila raka'a biyu, kai kafin la'asar, kai bayan magariba, kai bayan isha, sannan ka zo kuma kai kiyamul layli. Ana so wannan shurutu kamali dai sharadi ne na cikan ka cika batijjani. Yace dalili kuwa ai ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda suka kwadaitar da haka. Imam Ahmad da Tirmidhi sun fitar cewar hadisin da Ummu Habiba ta rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla arba'an qabla az-zuhri wa arba'an ba'daha haramahu Allahu 'ala an-nari, wanda ya salla raka'a hudu kafin azhar sannan yayi hudu bayan azhar, Allah zai haramta shi daga shiga wuta. To saboda haka shi tijani sai ce to yana cikin sharadin kamalan tijaniya ka kana wannan nafila. Sannan wani hadisin har yanzu da Imam Ahmad da Abu Dawud sun kawo shi daga Ibn Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu imran salla qabla al-asr arba'an, Allah ya jikan mutumin da yayi sallah kafin la'asar raka'a hudu. Sayyidina Ali ya rawaito wani hadisin wanda Imam Abu Dawud ya fidda shi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asr raka'atayn, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'o'i guda biyu kafin la'asar. To ga sunan dai hadisan suna da yawa, kawai dai zamu ambace su kadan a ciki. Kaga ga wani hadisin har yanzu da wanda Imam Tirmidhi ya fitar daga Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda, kala tace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salla fi yawmin wa laylatin isnata ashara raka'a banalahu baytan fil jannati arba'an qabla az-zuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghribi wa rak'atayn ba'da al-isha wa rak'atayn qabla salatul ghadat. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi salla a cikin ini da dare a inin sa yayi salla raka'a 11, to Allah zai gina masa gidan aljanna, Allah zai gina masa gidan aljanna. Yace guda hudu kafin azhar, guda biyu bayan azhar, nawa kenan? Shida. To wa rak'atayn ba'da al-maghribi, guda biyu bayan maghriba, nawa kenan? Takwas. To wa rak'atayn ba'da al-isha, guda biyu bayan sallan isha'i, goma ko? Yawwa. To wa rak'atayn qabla salatul ghadat, da guda biyu kuma kafin sallan asubahi, 12 ko? To 11 nace ko? To 12 ne, isnata ashara raka'a, in mutum ya raka'a 12 nan ake so mutum yayi. In yayi haka to Allah zai gina masa gidan aljanna. Dalilin haka shi a mutum jani ce to kayi kana yin waɗannan nafilfilin shine ka samu kamala a cikin tijaniyanka, amma in baka yin su sunan ka dai dan tijaniya amma kuma baka samu cika ba. Akwai wani malami Ibn Daqiq yake cewa abin da yasa ake yin nafilfili, ake so ka gabatar da nafila kafin farilla, saboda zuciyarka tana shagaltuwa ne da wani abu na duniya. To idan ka zo, idan Allah ya sa kana so ka zama bawan Allah na garin kenan, in kai nafila daga nan hudurin ka zai dawo daga nafila kafin a koma kan maganar farilla. To saboda haka in ka zo kai nafila kafin ayi sallah, in akai sa'a zuciyar za ta dawo ta zo inda ake nemanta, sai a samu biyan bukata in ka zo yin farillanka. Kaga ka dan yi shara kenan a hanya kafin ka je inda kake son zuwa. To amma in baka yi nafilan komai ba, kawai ka zo ka danne farilla kake ta yi, ba mamaki bane ka gama sallan hankalin da ake son ya dawo jikinsa, ka ji cewar kana ganawa da Allah ka cire zuciyarka daga duniya ko da abin da yake cikin duniya zai wahala yanzu sai ga mutum ya danna sallah ma in ka tambaye shi raka'a nawa yayi ce bai sani ba ai kuskure ma a cikin sallar ma da liman din da mamun duba wanda ya gane duwa nayi to dalilin haka yace saboda haka wannan nawafil din za su tare cewar gashi sannan nafilin da ake gabatar da su kafin sallah kenan yace wanda ake yin su bayan sallah kuma su ma suna sharan abin da aka yi ne an yi magariba an yi nafila to Allah gashi mun sake zuwa dai har yanzu in wancan din ma an yi shi gashi to ga wani ne mun sake kawowa ya cike wannan gurbe har yanzu yana cikin sharuda na kamala na tijaniya batijani ana so yayi basmala lokacin da zai fara yin sallah a cikin dukkan sallolinsa a bayyane in sallar da ake bayyanawa ne a boye in sallar da ake boyewa ne kuma kar ya daina yin wannan yana cikin shuruɗu kamale dalili kuwa da yasa shi Abu Tijani radiyallahu anhu ya tabbatar da wannan shine hadisi ne da Imam An-Nasa'i da Ibn Khuzaima suka fitar daga Nu'aym al-Mujrib radiyallahu anhu qala sallaitu wara Abi Hurairata radiyallahu anhu fa qara bismillahir rahmanir rahim ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولد الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل يجي حديث دا أكسام دا نعيم المجرب yace nayi sallah a bayan sayyidina Abi Huraira sai ya karanta bismillah sannan ya karanta Fatiha har isa zuwa ƙarshen Fatiha duk lokacin da ya sujjada ko ya zauna zai kabbara bayan yayi sallama yayi dadda sallah sai yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wannan ita ce yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallarsa to dalilin haka sai tijaniya suka dauki wannan hadisin suka ce to in mutum zai sallah dole karanta Fatiha da wani hadisin kuma har yanzu wanda Darul Qutni ya fidda shi daga sayyidina Abi Hurairan ya ce idza qara'tumul fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha idan mutum zai karanta Fatiha to ya karanta bismillahir rahmanir rahim saboda tana daya daga cikin ayoyin Fatiha din wa anta ta'lamu sannan kai ka sani alla salata liman lam yaqra bil fatiha wanda bai karanta fatiha ba to ba shi da sallah to dalilin haka duk da malamai sun yi sabani a cikin hadis din da suka yi magana akan karatun fatiha ay bismillah a sallah za ga hadisan suna nan da yawa wanda za a ce gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya bude sallah da bisti da alhamdulillahi rabbil alamin sayyidina abubakar haka sayyidina umar haka sannan ka samu irin wannan hadisin na sayyidina abu hurairah kuma da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da bismillah to amulanmu al-sheikh sharif ibrahim sali al-husaini radiyallahu an yake fada cewa abin da yasa za a hada wannan karatun ayi bismillah yace a mazhabar imamu malik ka zo in za ka yi sallah ka ce bismillahir rahmanir rahim makaruhi ne ya ce amma a mazhabin imamu shafi'i kuma in ka yi sallah ba ka ce bismillahir rahmanir rahim ba bakka da sallah ya ce saboda haka sai a ɗauki ƙaulin almaziri wani malami ne almaziri wanda an kawo bayaninsa a cikin jawahirul ikhlil to mulmu sharif ibrahim sa'id radiyallahu anhu yace sai a dauki maganar sa shi ce wai ko kai ba maliki ne to kai bismillah nan saboda in kai bismillah nan dai a wajen malikawa ka aikata magaruhi a wajen shafi'awa kuma sallar ka ta karbu yace to gondan ne sallar da wannan yana cewa nayi makaruhi wannan kuma yana cewa ta karbu akan ne sallar da wannan yana cewa bata yi ba an fahimta ko yawa yace akan ne sallar da za a ce ɗaya daga cikin maluma yana ganin sallar ta bata yi ba kaga anan ma ya kawo maka yace ai ka sani cewar babu sallah ga mutumin da bai karanta Fatiha ba to idan dai a wajen wani bismillah tana cikin Fatiha ka zo kai sallah ba bismillah wato ma'ana ba karanta Fatiha ba kenan to shi yasa sai aka ce to a dauki tsaka-tsakiya shine nan ka aikata makaruhi nan kuma sallan ka ta karbu sannan har yanzu yana cikin sharuda na kamala na tijaniya mutumin da ya karbi tijaniya tunda an ce mukammilan shurutahul muqarrara ko to har yanzu yana cikin sharuda na kamala din ya kasance mai gaskiya ne a cikin dukkan lamuransa in an ce kai batijani ne to cikin sharadinka na kamala ana so ya zama dukkan lamarinka ka zama mai gaskiya da aqidanka abin da yake cikin zuciyarka ka zama mai gaskiya fadinka ka zama mai gaskiya aikinka ka zama mai gaskiya dukkan zama mai gaskiya a ciki yace li'anna tariqata allati yubayu 'alayha zikrullah yace dalili dariƙan da kai mu baya aka karba din nan ka karbe ta ne akan zikirin Allah zikirin Allah kuma ba zai samu da rashin gaskiya ba sannan wa bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah ne zuciyanka za ta nitso to bakkar gaskiya a cikin komai ya za ka zuciyanka da nitso ba zai yi ba yace wala tumaninatu ma man la sidqa lahu babu nitsuwa ga mutumin da bashi da gaskiya babu nitsuwa ga wanda bashi da gaskiya saboda ka in bakka da gaskiya in kaje kana zikiri aikin banza ne ba inda zaka je ba zaka je ko ina ba ko ba zaka nitsuwa kuma an ce da zikiri ake nitsuwa to dole sai ka nemo gaskiya kenan ka saka a cikin kayanka yace ga dalilai hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Imam al-Hasan ya rawaito yace hafistu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna as-sidqa tumaninatun wal kadhibu ribatun yace na kiyaye daga nan zai da mutane Allah su tabbata gare shi kabar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto saboda ita gaskiya nitsuwa ce ita gaskiya nitsuwa ce to duk mai zikiri kuma sai ya samu nitsuwan nan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wanda suka yi imani da Allah suka bi Allah sune wanda suke nitsar da zuciyansu da zikirin Allah ne zukata suke nitsuwa to kaga ma'ana ba zai yi zuciyarka ta nitsu ba sai ka samu gaskiya saboda gaskiyar ita ce nitsuwa to kaje ga batijani da amma babu gaskiya wajen ka to ba za a samu nitsuwan ba saboda hadisin ya ce wal kadhibu ribatu ita kuma ƙarya kokonto ne idan ya zama duk a cikin lamarin ka ƙarya ne ya zaka dawo duk abin da kake yi kana tsoro kar a gane ka kar a gane ka kar a ganka kar fa ka tozarta ne ba ko an gano ka ne kar a gane ka saboda me kullu kana cikin kokonto kar a gane ka to saboda haka in kace kai batijani ne sharadin ka na kamala da zai cika kai batijani ne da gaske sai ka zama mai gaskiya a cikin koman ka in ka zama haka ba to ba samu cika ba ka zama cikakken batijani ba kenan a wani hadisin har yanzu da Imam al-Bukhari ya kawo Muslim ya kawo shi an samu hadisin daga Abdullah bin Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bis-sidiq na hore ku da yin gaskiya fa inna as-sidiq yahdi ila al-birr saboda gaskiya tana shiryarwa ne zuwa ga biyayya wa Allah wa innal birr yahdi ila al-janna sannan biyayya wa Allah yana jawowa mutum ya samu al-janna anan malamai suka ce ai dariqa inda ake zuwa kai ka al-janna ne ko ai aljanna ne zaka isa to in baka da gaskiya ba zaka je ba to dalilin haka sai ka ce yana cikin sharadi na cikin kai ka zama ka cika batijani ka zama mai gaskiya saboda gaskiyan nan zai saka kana biyayya wa Allah daga biyayya wa Allah ne kai ka zuwa ga aljanna wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra as-sidq hatta yaktuba inda Allahi siddiqa mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana kirdadin gaskiya har a rubuta shi a wajen Allah cewa ne mai gaskiya ne wa iyyakum wal kadhib na hana ku yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila fujur ita ƙarya za ta shiryar da mutum zuwa ga fajirci ne wal fujur yahdi ila nar fajirci kuma hanya ne da zai kai mutum wuta wala yazalu rajulu yakzib mutum ba zai gushe ba yana ƙarya wa yataharral kadhiba yana kirdadin ƙarya hatta yuktaba inda Allahi kazzaba har a rubuta shi a wajen Allah cewa ne maƙaryaci ne kaga wannan an ce maka gaskiya hanya ne hanya ne take jawowa mutum ya samu me, ya samu birru, biyayya wa Allah. Daga nan kuma wannan biyayya wa Allah ta jawo masa ya samu aljanna. To kai yanzu an baka tijjaniya an ce kai, amma baka gaskiya, kuma a cikin hanyar ana so ka isa zuwa wajen Allah ka samu aljanna. Sai wurin kake fama da shi kawai, lazimin kake da waziban da abubuwa, amma duk inda aka zo magana gaskiya baka ciki. To saboda haka ba za ka je ba kenan. So ake yi a samu komai da duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi wannan hanyar aljanna ne. To bati jani yana kai kawai. Bati jani yana kan wannan hanyar ne. Yana kai kowane abu ne. Saboda haka ta koina aka zo jin hanyoyin da za a je aljanna suna da yawa. To ta koina an aka zo sai a samu bati jani yana kai. Bayan ya kai tijaniya to ya cika waɗannan. Yana kai ta ko'ina yana kai yana kai yana kai. Bai saba ba ciki. Yace Allahumma bi fadlika ij'alna minas sadiqina. Yace ya Allah da falalanka ka sanya mu a cikin masu gaskiya. Innaka zu fadlun azim. Lalle kai mai falala ne mai girma. Saboda haka in ka ce kana wurin Sha'a mutu Jarir radiyallahu an ka matsa. Ka matsa ka zama mai gaskiya a cikin lamuranka. Kar ya zama in ana so a ga marar gaskiya lamba na farko ne ake ta ko lamba daya a ce ga ka kuma kai bati janin ne a ba a so ka sama haka in dai kai bati janin ne su tijana wanda ba irin namu ne yanzu ba astaghfirullah tijana wanda ba irin ne yanzu ba duk wani halin kirki a wajen su ake gani wallahi duk wani halin kirki a wajen su yake saboda waɗannan shurutun da muke faɗan duk sun cika su ba kawai na baki bane a anguwa ya kace wannan batijani ne to kowa yana girmama shi saboda duk abin da ake nema ne ya za a yi kaman bawon Allah yana na wurin sa komai yana da shi shi yasa wannan lokacin samu batijani yake da wuya samu batijani yake da wuya idan ana zaune a cikin al'umma ba ana zaune a cikin jama'a aka ce wannan batijani ne sai an sake kallon sa a kai dan dariƙa ne eh kana yi eh a kai babba ne saboda me an san yana waɗannan shirin da aka fara din yana kansu kuma yana aikata su to sharidin nan dai na san yana da yawan gaske ko kwata ma mu faɗa ba a ciki saboda haka ina ga zamu dakata nan insha Allah in muka sake zama zamu ji wasu sharuda waɗannan shirin abin da yasa zamu karanta su shine mu yi kokari mu ga cewa mun aikata su tunda shi ya ga mana cewa mukammilan shurutul muqarrara ka cika shurudan sannan tabbatattu da shi tijaniyar gindaya to insha Allah zamu karanta shurudan duka mu yi kokari in kana wuridin nan ka san baka aikata wani sharadi wanda aka irga yanzu nan a cikin su ka dage ka fara wanda baka yi wanda kake yi ka kara in Allah ya da hankali zamu lissafa su mu dage mu zama tijjana wanda gaske ba mu kawai muna fada da baki ba a'a mu dage ya zama yadda Sha'a mutu Jarir radiyallahu anhu yake so mu zama yadda Malamu Sheikhul Islam Sa'atuna Ana Ali Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yake so mu zama haka din mu dage mu zama haka Allah ya ganar da mu abin da muka da daidai Allah ya ba mu ladan sabon da muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkaci ne sallallahu alaihi wasallama yanzu dai mun karanta mukammilan shurutul muqarrara muna kansa wato ka cika sharudan sa tabbatattu to sharudan ne muke kai abun da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa mun da muka kuskure Allah gafarta mana albarkaci ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka Allah ya ganar da mu abin da shehu yake so mu gane albarkaci ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizozin sa albarkacin shehu Tijjani da karamomin sa albarkacin shehu Ibrahim da faidar sa albarkacin Al-Qur'ani da ayoyin sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatil ma'amalat الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين